sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da dan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed akan wani hutu na makanni biyu da daukacin ƴaƴan sabuwar majalisar dokokin suka tafi. Kamar kowace ranar Juma'a yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero number. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundunar sojojin Amurka duk sun daura laifi akan Iran na harin da aka kai akan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Iran ce ta yi, shugaba Trump ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News. Ya kuma ƙara da cewa duk wani kokari da Iran take yi na rufe hanyar mashigin Hormuz ba zai dade ba. Trump ya tattauna maganar har-haren ta wayar tarho tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe wanda ya ziyarci Tehran kwanan nan a yunkurin sa na sulhunta Amurka da Iran. Sai dai kiran wayar yana zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cire wata nakiya da ba ta fashewa ba daga ƙarƙashin jirgin kamfanin Kakuka na ƙasar Japan, ɗaya daga cikin jiragen ruwan biyun da aka kai wa farmakin. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Guatemala wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da ƙasar wajen toshewa bakin haure hanyar zuwa Amurka. Gidan rediyon nan na VOA ya sami kai hannunsa akan kofin wata kasida mai shafuna 7 da fadar shugaban Amurka ta White House ta shata, inda aka fayyace yadda wannan yarjejeniya za ta yi aiki. Kuma ana jin a cikin makon nan ne ma za a mika bayanin ga gwamnatin ta Guatemala. A ƙarƙashin shirin za a nemi bakin hauren da ke fitowa daga ƙasar El Salvador da Honduras da su nemi mafaka a Guatemala, ƙasar da ke zama kamar wani mashigi da ke tsakanin Mexico da Amurka. Sannan duk bakin da suka yi ƙoƙarin tsallakowa zuwa cikin Amurka za a mai da su can ƙasar Guatemala. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong sun kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu na wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Jami'an na Taiwan waɗanda a bisa al'ada sukan so su kauce ma saka bakinsu a cikin harkokin siyasa da bata shafe su ba, yanzu sun fito ne suna nuna rashin yardarsu da take-taken China na neman faɗaɗa mulkinta zuwa wasu wurare. ita dai China tun a shekarar 1997 ne ta sami ikon mulkin Hong Kong, kuma tana fatar watan wata rana ta yi wa Taiwan irin wannan mulkin wanda take kira ƙasa ɗaya mai tsare-tsaren mulki biyu. Har yanzu China na ikirarin cewa Taiwan mallakar ta ce. Alkalman ra'ayoyin jama'a Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin jama'a masu jefa ƙuri'a. To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karɓuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da Jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaba in takarar sama da 20 na jam'iyyar Democrat masu son tsayawa takara ta shugaban ƙasa, inda kashi 30 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a ke goyon bayansa da kashi sai ɗan majalisar dattawa Bernie Sanders mai kashi 19 cikin 100 da kuma 'yar majalisar dattawa Elizabeth Warren mai kashi 15 cikin 100.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana biyu bayan an rantsar da daukacin 'ya'yan sabuwar Majalisar Dokokin Najeriya su 469 sun wuce wani hutu na makonni biyu. To sai dai ko me yasa suka tafi wannan hutu? Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da dan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe, Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed, inda ya yi bitar wasu dalilai da hujjoji da yasa suka ajiye aiki har na makonni biyu.
Honorable, gani muka yi kun kama aiki kun yi zama kawai na rana guda a majalisa, sai kuma kuka ce za ku tafi hutu na makonni biyu. Menene dalilin wannan hutu haka nan nan da nan daga zuwanku?
Kai, wannan tambayar gaskiya ta zo didi akan gaba, saboda zai yayewa mutane hijabi dewa. To alal hakika ita majalisa tana da nata ka'idoji. Misali, kowane dan majalisa ya kamata yana da office. To a farkon majalisa din nan, farkon aiki mu dama zama biyu ake yi, zama na farko wanda za mu yi mu dauki rantsuwa kafin a rantsar da mu sai mun zabi shugabannin mu. Da kin ga an yi ranar talata, ran Laraba ya kamata mu ci gaba da zama, sai aka ce an ba da hutu na kasa baki daya. Kin ga wannan abu an yi ne na kasa baki daya, bayan za a yi gwamnati ta ba da hutu mu ce ba za mu ba kamu hutu ba. Sai Allah ya kawo ranar Alhamis da muka yi zama na biyu. To a wannan zama na biyu dama za a dan tattauna ne a ga yadda za a yi wa abin seti, a seta majalisar yadda za ta tafi. Wannan seta-seten da za a yi, akwai dama kwamitoci, dole dan majalisa ya samu office, dole dan majalisa ya samu kwamiti, dole dan majalisa ya ga ka'idojin da zai zama ya tafi da shi a majalisa. Muna kiran shi kaman court of conduct. Cikin wannan court of conduct su da su tsara, to ai za mu ci gaba da muhawarori, ba za mu yi muhawara ba sai an samu ka'idojin da zai seta yin muhawarar. Ka'idoji wanda muke kiran shi rule book namu kenan. To dole in an zo zama na farko, za a zabi mutane a saka su a kwamitoci. Kwamiti na farko shine na welfare. Wannan welfare su za su zauna su kalli office, a tabbatar kowane member ya samu office, saboda ya samu environment ko kuma guri wanda ya dace cikin tsanaki ya aikinsa. Sannan da kuma tantance abin da zai nema, zai bukata na aikinsa, wannan kwamiti zuwa su nema su bashi. To cikin sati biyun nan wannan kwamiti ya kamata ce ya kammala. Dan yanzu kace in zo ni majalisa ba ni da office, ai na zan tsaya ne aiki. Ka'ida ce kuma wanda suka gama ko mu da muke dawa mun tattara muni abin da ke cewa mun hannanta, mun yi handin over. Yanzu sai mun zo kuma a ba mu sabon office da sabon yanayi, dan an ce kowane allazi da nashi amanu. Saboda haka wannan karan ba mu san irin tafiya na shugabanci da mun ce zamani 10 sarki 10 wannan kenan. Kinga kuma sai maganar selection committee, kowane dan majalisa dama an san bayan cin yin doka muna da harka ta sa ido ta oversight na bangaren gwamnati masu zartarwa to wannan kwamiti ba haka kawai zaka samu kanci kanka ba sai an sa kwamiti da wannan selection committee da su kuma maganan welfare committee kowace jaha za ta bada mutum daddaya so yanzu kowace jaha ta bada mutane bibbiyu za ku zauna ku yan majalisin ba maganan jam'iyya ba maganan kaza sai ku hidda mutum daya ya je selection committee daya ya wakilce ku a welfare committee sai kuma wani committee da ake sakawa na shi kaidoji don za a ci gaba da zama zai yiwu dokoki na kafin a zo a saki nada committee din kinga wannan za su fitar da su to da an zo su wannan committee na kaidoji za su duba kaidojinmu na muhawara rule books din mu da code of conduct da abinda suka ga kila a wancan majalisa bai dace ba a bari ta dan majalisa yayi laifi menene laifi in ya laifi wani horo za a mai to duk wannan sai an dudduba an gane code of conduct da kuma rules of engagement namu da sauransu to in aka yi wannan su ma cikin sati biyu nan ya kamata ce sun dawo wa'annan su ne kaidojin abinda ke kira tools na aiki idan babu su to aikin ma ba zai yi ba baka zuwa gona noma baka je da fartanya baka ce za ka yi noma
to me yasa majalisa ta san dukkan waɗanda za su zo ta san daga jihohin da za su fito me yasa ba za a rarraba ku saboda in kuka zo kawai kowa ya san ina ne inda zai zauna da inda zai aiki da ofishin sa da komai daga zuwa kawai ku ci gaba da aiki wa al'umma ba
an sani ba a sani ba saboda ƴan majalisu fa sai lokacin ba a maganan wani mai shigowa duk da an yi zabe watan 2 kinga an yi watan 3 watan 4 watan 5 sannan aka zo aka yi democracy day sannan aka zo rantsuwa to kafin rantsuwan nan ƴan majalisun nan fa na tara ba ƴan majalisu bane saboda haka ba su da wani hurumi doka bata ba su yi wani harka a matsayin su ƴan majalisa ba sai sanda suka dau rantsuwa duk abin da suka yi sun yi ne yanzu ya ci an cika doka amma duk abin da suka yi ta abinda Balarabe zai ce maka ai banza ne to kuwa guduwa aikin banzan nan yasa sai an yi rantsuwa to duk abinda majalisa ce kuma ya zama doka to wannan shi addalili da ba za ka iya ba dalili wanda bai har yau din nan zuwa je ana samun kotu suna cire wasu ƴan majalisun a kawo wasu saboda ka tun daga farko can ka zo kai to ai za ka yi kiso da kwarkwata to sai an gama tattacewa an aka je har aka zo ga daukar rantsuwan nan to ana ga lalle an yi gaman katari sai a ci gaba to wa'annan da sauran wasu dalilai suna nan shi yasa ba a yi sai an dau rantsuwa kuma wannan satin shi ne dama ka dauko a yi dan gara mutum ya shirya an ce zuwa da wuri yafi zuwa da waruri
nagode kwarai honorable
gaida wakiliyar sashen Hausa daga Abuja Madina Dauda a tattaunawar da ta yi da Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed to yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Thank you. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna, da wa yake magana?
Kina magana da Baban Mubarak daga Turkaniya Kaduna, Nigeria.
To Baban Mubarak, muna jin ka.
Gaskiya kira nake so ni da Baba Buhari ya sa baki a matsalar da ke faruwa a Kano tsakanin sarkin Kano da gwamnan Kano. Gaskiya wannan abun ya kamata Baba Buhari ya sa baki a ciki. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Baba Mubarak, da fatan sun ji wannan kira naka. Mun samu kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, zan yi sunan murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa, katin mata karamar hukumar gajiya a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Sama'ila.
To alhamdulillah, sashen Hausa dai ina yawan kiran ku, amma na dan shiga hutu ne saboda yanayi na rayuwa, ko ba gaskiya ba. Yau dai na same ku ne, ina da ra'ayi na a ranar Juma'a yau, saboda ina kira ne ga sabuwar gwamnatin Baba Buhari da yake mana ikirari. Ni dai masoyin Baba Buhari ne, amma a da. To amma yanzu saboda Baba ya zama Baba yana gosu ne, yana barci, amma ya ce wani zai gyara. Amma dai har yanzu din mu gari da muna dai masa addu'ar fatan alheri, domin a da ba ya ce na ji.
To mun gode Malam Sama'ila. Yanzu mun sami kira daga jihar Kogi, da wa muke magana?
Ina magana da Jiniya Lalwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To muna jin ka.
Wanda ya saka da alheri, kuma ina da ta gwamnan jihar da fara Ubangiji Allah saka mai da alheri. Tsarin nan da na ji ya sauka ya yi kyau sosai, amma yanda ke yan banda ya adudai na yi a saukan doka a hannu, wallahi na ji daɗi. In bi wannan tsari aka tsaye da shi tsakani da Allah zamfara zai zauna lafiya. Ina kira kuma ga jihohin Najeriya su ɗauki irin wannan doka, shi zai sa a zauna lafiya. Ɗan banga ba su da ilimin da za su je su yi ta ɗaukan doka a hannu, a kasuwa su kashe mutum, a daji, a gidaje Fulani su je a kama mutum ba wani bincike a jiyayen kashi, shi ke haddasar da fitina a Najeriya da ba su ɗaya. Wallahi wallahi gwamnoni idan ba su yi haka ba, da wuya a zauna. Allah ya saka mu gwamnan jihar Zamfara ya tsaya tsayin daka, wannan abu ya yi man daɗi gabaki.
To mun gode. To yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Eh salamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum salam.
Ina yau da kullum umma mala ali daga dogon takin da horen Niger.
To muna jin ka.
Abin da an ra'ayi na duka ga wannan rana da Buhari sai karan janar Laraba yan maida ta ran demokrasiya, lalle mu gare mu tare dai. A bari ranar 29 daga watan Mayu a dan bari shugaban kasar da an ka zaba a ci anar asharan nan ran 29 ga wata. Na gode mu da aka ni da umma mala daga dogon da cikin jama'a da Niger. Allah ya sanye ka riko Buhari, kuma za ka da mu zoti kuma ka azumin toshi wanda an nagari watan ka take ki dan ka san an da kan zuka dan baka zoti na karkashin ka zafi aiki. To ina so Buhari, ina baka shawara kan ka doki masu wani gagara sai su bata maka tahiyyarci. Na gode mu da mu tsaya jama'a.
To mun gode a na yau da kullun. Zahara Aminu Fage ce kake magana da ita. Yanzu mun samu kira daga jihar Plateau, da wa muke magana?
Kuna magana da Musa Akuyam daga Fogor Justice.
To muna jin ka Malam Musa Akuyam. Ko za ka dan rage rediyon ka? Ko za ka dan rage rediyon ka?
Alright, na ma kashe rediyon. Mun kiran da muke da ga wannan gwamnatin. Don Allah.
To ina jin mun rasa Malam Musa Akuyam. Yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Hello, kuna magana da Ogata Nimo daga Bununu headquarters ta karamar hukumar Tubawa Balewa.
Ogata Nimo, muna jin ka.
Yawwa, ni ina so in da farko ina gaishe da ma'aikatan gidan biyo ya Hausa.
To mun gode.
Yawwa, kuma ina son in yi jinjina ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wannan June 12 da ya mayar mana. Sannan kuma ina son ya tabbatar da wannan rana ta ka yancin kai dan Allah ayi kokari mu ma mutanen Tafawalewa muna son a dinga kamba madanmu kuma shine sabu bakar Tafawalewa don zagila da shi ma yayi rawan gani wanda ya kamata a ci an kamba ma shi kuma an jinjina masa.
To mun gode Oga Tanimu. Yanzu kuma sai daga jihar Adamawa da wa muke magana?
Ina da Idris daga nan jihar Adamawa.
Oh Idris, muna jin ka.
To batun gwamnan jihar a kiran da ya yi dan sa kai su daina kace-kacen nan. Gaskiya ina jin daɗi haka nan ya tsaye da wannan hikima.
To mun gode Malam Idris. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto. Da wa muke magana? To Malam Mustapha, ko za ka dan rage rediyon ka?
Eh, na kashe rediyo musamman ma.
To muna jin ka.
To abinda ra'ayi na game da rediyon da sojojin da a tsama hukumar kafi. Ina jina.
Ina jin ka.
To gaskiya ba aikin da aka kawo su suke mana ba, suna wahalar al'ummar jihar karamar hukumar kafi na kawai, saboda ba dajin da aka zo a kai su su rufe kula ma mutane da sanin tsaro ba na suka zuwa sai dai su shigo cikin gari suna ansa su 150 naira mutane. Haka haka muna kiran jihar wannan jihar Sokoto da kuma shugaban kasa don Allah da waɗanda adda hannu ga wannan matsalolin. Ya yi hana wannan damar.
To mun gode Malam Mustapha. Yanzu mun sami kira daga jihar Katsina. Da wa muke magana?
Kuna magana da Malam Kabiru Katsina.
To Malam Kabiru Katsina, muna jin ka.
Yau abin da nake so ina fata ga shugaban kasa a mai addu'a ya samu zaman lahiya da ma'aikata na kware, kuma Allah ba ku ka samu zaman lahiya baki daya.
To Malam Kabiru,
kuma yan mutanen mu.
To mun rasa Malam Kabiru. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa. Da wa muke magana?
Alasan Meskeli ne daga Mubi.
To Alasan Meskeli daga Mubi, muna jin ka.
To wato ina bukata ne cewa Buhari wannan karo na jina ya kai makama da sarki a jihar Adamawa da kasa baki daya. Sarki sarki nashi ake so a ɗangon kasamar shi a kasa gaba daya. Amin. Alasan Meskeli daga Mubi.
To mun gode Malam Alasan. Kada ku manta masu sauraro, ya ku kofa a buɗe take, ku kira ku bayyana duk abubuwan da suka sha muku kai. To yanzu mun sami kira daga jihar Naija. Da wa muke magana?
Da Abubakar jihar Naija.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
To Garba yake kenan jihar Naija.
Ko za ka dan rage rediyon ka? To da alama dai Malam Abubakar daga Naija, layin ka yaki dadin azanci. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 54. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. A farkon makon da muke cikin mu ne dai kungiyar kullun kafan mata na kasar jamhuriyar kamar suka bude bakin su da takwarar su ta kasar Canada a gasan cin kofin kullun kafa da ake yi na duniya a kasar Faransa anda kasar ta Canada ta lallasa club din kullun kafa ta matan kasar Kamaru da ci dai mai ban haushi yanzu haka club din inda mutafsir Lawrence din dai za su fafata ne da kasar Holland a fitowar su ta biyu anda masu hasashe a kan kullun kafa suke ganin kungiyar kullun kafan ta kasar Kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekara tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar Kamaru ne da ƴan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta rika musu makudan kudade har miliyan 50-50 na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ita kuma ta yi kunnen oshegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan irana da sata to da dawa ma na da wari Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takeici.
Ga labaran a takeice zara shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundun sojojin Amurka duk sun daura laifi akan Iran na harin da aka kai akan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar Guatemala wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da kasar wajen toshewa bakin haure zuwa Amurka. Jim kaɗan bayan da dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zanga nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su, shugaban kasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayan su ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Alƙalmar ra'ayoyin jama'ar Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin masu jefa ƙuri'a. To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karɓuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaba na 'yan takarar sama da 20 na jam'iyyar Democrat.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da injiniyar mu ta yau Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Deb Magnus, ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.